بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daren Juma'a, daren 15 ga watan Rajab shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta 2022. Wannan shine darasi na 22 insha Allah cikin jerengiyar darussa daga littafin Ma'alimus Sunna An-Nabawiyya, wanda Sheikh Ahmad ibn Salih al-Dimashqi, Salih ibn Ahmad al-Dimashqi, ya tattara hadisai daban-daban masu muhimmanci daga littafai kala daban-daban har guda 14 cikin manya-manyan littafan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ubangije saka mishi alkhairi. Muna ci gaba da bibiyan wannan malami an da yake mana darussa daga babuka na aqida. Zamu tashi a lamba hadisi na 85 a inda ya kira babin da suna babi na 32, bab ihfazillaha yahfazka, wanda mun fara karanta hadisin a baya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihfazillaha, ka kiyaye Allah, yahfazka, sai Allah ya kiyaye ka. Malam ya ce an ibn Abbas qal kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yawman, sayyidina Abdullahi dan Abbas yace wata rana na kasance ina goye a bayan abun hawan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Fa qala, sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace da ni, ya gulam, ya kai dan yaro, inni uallimuka kalimatin, zan sanashe da kai wasu maganganu. Ihfazillaha yahfazka, ka kiyaye Allah, sai Allah ya kiyaye ka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, ka kiyaye Allah, sai ka samu Allah a bangarenka. Idza sa'alta fas'alillah, idan zaka roki wani abu ka roka a wajen Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, idan zaka nemi wani taimako ka nemi taimakon Allah. Wa'alam, kuma ka sani cewa annal ummata, lalle dukkanin mutane, la wujtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, ta gaba ɗayan mutane za su hada kan kokarin su saka amfana da wani abu. Lan yanfa'uka, ba za su iya amfana ka ba, illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka, sai in ya zama dama abin Allah ya riga ya kaddara zaka ci amfanin sa. Wala wujtama'u ala an yadurruka bi shay'in, hakanan kuma da za su hadu akan su cutar da kai da wani abu. Lam yadurruka, ba su isa su cutar da kai ba, illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka, sai da abin da dama Allah ya riga ya rubuta cikin kaddara cewa abin zai faru da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi'atul aqlamu wa jaffatis suhuf, an riga an dauke alqalamin rubutun kaddara daga takaddun. Wa jaffatis suhuf, kuma takaddun da aka yi rubutu da su tawadan ta riga ta bushe. Wannan riwaya ce daga littafin al-Imam ainihin wato al-Bukhari da Muslim, afwan al-Imam at-Tirmidhi shine ruwaito wannan ainihin riwaya, da Ahmad da kuma Abd ibn Humayd da al-Imam Ibn Salah a cikin al-Ahadithul Kulliya, wato wanda Ibnu, wanda al-Imam an-Nawawi yayi aiki wajen mai da shi abinda aka sani da suna al-Arba'un an-Nawawiyya. Da haka wannan hadisi na daga cikin al-Arba'un an-Nawawiyya ta al-Imam an-Nawawi, Allah ya gafarta musu gaba daya. Zada fi riwayati li Ahmad, ya ƙara a riwaya al-Imam Ahmad cewa ta'arraf ilayhi fi raha, ka san Allah sa'ad da kake cikin wadata. Ya arifka fi shidda, zai shi ma Allah ya san da kai sanda kake cikin wahala. Wa alam anna fi sabri ala ma takrahu khairan kathira, yace kuma ka sani cewa yin hakuri akan abinda ka shiga na cikin damuwa to a cikin haka akwai alkhairi mai girma wa annan nasra ma'as sabri kuma cin nasara ko da yaushe yana tare da hakuri ne wa annal faraja ma'al karabi sannan kuma ko da yaushe ana samun faraj wato mafita ma'al karam a cikin bakin ciki ko damuwa ko tashin hankali wa anna ma'al usri yusra kuma duk wani kunci a tare da shi akwai wani sassauci da ke biyo baya kamar da muka fara bayyanawa a wancan darasi wannan hadisi yana daga cikin jawami'ul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato takaitattun maganganu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda ke dauke da ma'anoni masu zurfi kwarai da gaske akwai al-imam akwai professor wato abin nan Badr ibn Nasir al-Badr yana da littafi guda da ya rubuta na sharhin wannan littafi a can baya kuma akwai babban malami ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi shi ma ya rubuta wani juz'i shine al-iqtibas min mishkati wasiyatin nabiy ibn al-Abbas wato tsakuro ababe masu haske daga hasken wasiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma ibn Abbas radiyallahu anhuma wa salawatullahi wa salamuhu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wancan sunan littafin shine wato littafin na shi abin nan Dr. Badr ba haka nan kamar da muka ambata shi ma malam ibn Rajab ya mishi sharhi na musamman ya fito da wasiyoyi da ka'idoji da jan hankali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato fada akai shi sai ibn Jawzi yake cewa na tsaya na kalli wannan hadisi al'amarin hadisin ya sanya ni mamaki mai zurfi ya sanya ni tunani mai yawa yace hana tausaya ma wanda bai da ilimi akan wannan hadisin wanda bai fahimci abin da hadisin ke nufi ba haka ya fada a cikin littafin shi Saidul Khadir inda yake cewa tadabbartu hadha alhaditha fa adhashani wa kittu aqishu fa wa asafa min aljahl bi hadha alhadithi wa qillati tafahumi lima araf yace ina bakin cikin mutumin da zan ga bai san hadisin nan ba kuma baya kokarin ya fahimci abin da hadisin ke magana abu na farko da ya kamata mu tsaya mu kalla game da hadisin me ma'anar ihfazillaha yahfazka me ya kiyaye wanda zaka yi wa Allah kuma me ya kiyaye wanda Allah zai maka kiyaye wanda zaka yi wa Allah ya kai bawan Allah shine ka kula da umarnin Allah ka kwatanta sannan ka gujewa abinda Allah ya hani ka tsere masa ma'ana ka kula da salloli na wajibobi da nafilfili da zakka da azumi da fadan gaskiya da kyautata ma talakawa da sadaka da azumin nafila kyautata wa iyaye jihadi duk abinda kasancewa zaka samu lada a cikin sa sai ka kula da shi duk alƙawari karatun alƙur'ani natsuwa hakuri da yanayin rayuwa kula da gyaran zuciyarka da gyaran halayenka da makamantansu rinza ido da ganin haramci kamar da Allah yake cewa kulil mu'minina yaghuddu min absari wadannan suna da gaskiya abinda za a kira da suna ihfazillah ka kiyaye Allah malamai suka ce shi kuma Allah kiyaye wanda yake wa bayi ana iya kasa ta gida biyu na farko akwai hibbullahi lil ibadi game da masalihid dunya game da abin da shafi rayuwar duniya da abin da zai amfane su a duniya kiyaye musu lafiyar jiki idan ka kiyaye wa Allah rayuwarka ka kiyaye dokar Allah sai Allah ya kiyaye maka lafiyar jikinka da dukiyarka da iyalanka da sana'arka da makamantansu kamar da Allah yake cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai wasu mala'iku wanda suke canjin aiki tsakankanin junansu suna kiyaye bayin Allah gaba da baya suna kiyaye su min amrillahi ai da umarnin Allah ko suna kiyaye su daga ababen da Allah ka iya ainihin garabtar su da su akwai kissa da malamai suke misali da ita anan ta fuskar wato yadda Allah yake kiyaye bayinsa kissa al-Imam al-Bazzar ya ruwaito ta da shi da al-Imam al-Hakim Abu Abdullah a cikin al-Mustadrak kisan wani sahabi daga cikin bararrun bayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Safina wani mutum ne mai sauri da ainihin daukar kaya masu nauyi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa anta Safina kai jirgin ruwa ne shikenan sai suna ya bi shi yake ba da labari cewa wata rana sun taba shiga jirgin ruwa sai jirgin ruwan nan ambaliya ta dauke shi sai ya tantsarar da su sai suka dinga ainihin wato ninkaya da iyo har suka samu suka fita a wata gaba ta wani tsibiri yace da muka fita fa iza anabil asadi muna fitowa kuma ko sai muga zaki kawai ya tsara mana ido katta arradalana zaki dai wanda ka sani mai kashe mutum yace da muka ga haka fata'akhara ashabi kowa sai ya baya yace ni kuwa fataqaddamtu ilayhi kawai sai ya shahada kuda za a ce kenan ko ya tafi gaban zakin nan yace masa kai zaki fa qultu lahu ana safina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne safina sunana uwa ne bawan gidan manzon Allah yaran gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka ga mu nan da ka ga mu kad adalalla tariqana wallahi mu bata hanya ne ko zaka yi nuna mana hanya kawai ya je yau zakin nan magana yace kawai sai naga zakin nan ya juya yana kada wutsiya alamar yana so ya nuna mana ga inda zamu sai muka dinga bin shi har ya kawo mu gaban hanya yace fama sha baina aidina ya ci gaba da tafiya hatta waqafna aw qafna ala tariqi har ya kai mu kan hanya thumma tanaha janiban sai ya kauce gefe yace da ya kauce wada fa'ali sai naga ya dan tura ni gaba haka ka annahu yushiru ila tariqi yana ce mana ga hanya din yace thumma sami'tuhu yuhamhimu sai naji na wani gurnani ka annahu yuwaddi'una kuma ka ce yana mana bankwana zaki yasa sa akan hanya saboda tsaba karama irin ta wannan wali cikin sahabbai ko kaga dai yayin magana da zaki ji magana sannan ya nemi taimakon zakin ya taimaka masa zakin bai fitar da su ba gashi sun ganshi alamar yana cikin yunwa da neman abinci to wannan shine kiyayewa da Allah ke yi wa mutum akan duk abin da kake gani yafi karfinka game da dukiyarka game da lafiyarka game da iyalanka game da wani abu da yake na fitina sai kaga wani abu zai faru mummunan hatsari ko tashin hankali sai Allah ya fidda wasu bayi daga cikin tashin hankalin su ma ba sai aka gaskata ba ba sa iya bada labarin ya kai suka tsira sai a ga mota ta hatsari sai ga dance wannan hatsarin anya ko wani ya fita sai ga a shiga direban na a gefe ko wurin da Allah ya tsare yanzu duk wannan bala'in kidnapping da ake tafama da shi alhamdulillah ya fara sauki ko akwai wanda zaka ga duk sati sai ya ba hanyar nan ta Abuja hanyar nan ta Sokoto amma sai ka ji cewa wallahi shi bai taba ganin su shekara 5-10 da ake wannan abun akwai wanda ba su fasa bin hanyar ba amma kuma su taba ganin su ba kiyayewa Allah ce in Allah bai gara man jarabtar ka ba sai ya kyale kai ta yin sabgarka to amma abin da zaka yi shine kai ma ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye azkar ka kiyaye karatun alqur'ani da istighfari da yin sallah a cikin jami'i da sadaka da kyautata mu talakawa da makwabta da gajiyayyu da marayu duk wani aikin alkhairi ki kokari ka ga ka shiga cikin sa idan kai wa Allah haka sai Allah ya kiyaye ka ta wannan fuska wannan shine nau'i na farko na kiyaye wanda Allah yake wa mutane shine kiyaye su game da masalihin duniya shi yasa malamai suke cewa man taqallaha faqad hafiza nafsuhu li nafsihi wanda ya kiyaye Allah to ya kiyaye kanshi kuma shi da ciri ba haka wa man bayya'a taqwahu faqad bayya'a nafsuhu li nafsihi wanda yayi sakaci da jin tsoron Allah to wannan yayi sakaci da kiyaye kansa kuma shike da asara Allah bai da asara ina fata muna gane wannan dan haka duk mai neman kiyayewar Allah to ya kiyaye dokokin Allah kawai shi ne baka buƙatar sai ka ji gun wani neman addu'a ko ka biya kuɗi ka ce a soke ma alqur'ani ko amma la haula cikin allo 101 ka shanye ko ai maka wani surkulle duk baka buƙatar wannan kai ta addu'a kai da kanka kana neman yarda Allah idan ka bi dokar Allah to sai Allah ya karba addu'oyinka nau'i na biyu shine hibbullahi lidinil abdi sai Allah ya kiyaye maka addininka wa imanil abdi da imanin bawa Allah ba zai bari wata shubha ta shiga cikin tunaninka ba kamar yadda muka danta a ranar sai ga duk abin da wani bacacce zai fada rafizi ne ko wani ainihin zindiki ne cikin mu'tazila ko wani dan cewa ba Allah ne duk abin da zai fada na shi ba ba ta kama kwalonka ba saboda zuciyarka ta riga ta gyaru ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka koda baka da ilimin da zaka bashi amsa to Allah ba zai baka nasara wannan shubha wannan bacacce ya sa maka ita ba Allah ba zai bashi nasara Allah zai tsare maka zuciyarka daga sauraron ma abu koda ka saurara da hadari ba za ka ji ba shine zai tsare maka zuciyarka daga ash-shubuhatil mudilla da kuma ash-shahawatil muharrama ababan sha'awa wanda Allah ya haramta yanzu wannan nan bawon Allah yana rayuwa a wani wuri amma da zaka tambaye shi a wannan garin ina yake shan giya bai masa yi ina yake tare ta bai sani ba ina yake zina bai sani ba ina yake shan wiwi bai sani ba duk inda ake wata barna bai ma san da yake ta dallantana yaje dan zaka bashi aikin neman wani inda ake wannan barna da ka bashi babban aiki har ya dinga mamaki wai dama a garin nan ma ana yin kaza Allah sai ya tsare ka daga wannan lalacewa ya tsare zuciyarka daga ta dinga riya maka irin wannan barna sai Allah ya tsare ka sannan Allah ya tsare ka lokacin mutuwa daga ainihin wato a cikawa babu imani sai Allah ya tsare ka ka zama ka cika da imani shi da Allah yake cewa a kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha game da annabi yusufa kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha a gare annabi yusufa mutum ne dan adam ne ko da yake annabin Allah shi ma kanshi yayi itirafi da cewa bai tsira ba sai Allah ya karta da shi da Allah da yake cewa asbu ilayhinna wa ila tasrif an anni kaidahunna asbu ilayhinna ya Allah in baka tsare ni daga makircin su ba sai daga kafa ibuwa gare su kaga ya da kanshi yayi itirafin bai iya tsira da kanshi ba amma Allah ya ce mu mun tsayar da shi kazalika inasrifa anhu su'a wal fahsha haka muka ga dama tsare shi daga mummunan aiki da abun Allah wadare Allah ya ce innahu min ibadil mukhlasina saboda yana daga cikin bayinmu katangaggu haka ibnu abbas yake fassara fadan Allah wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi ku sani da cewa Allah yana shiga tsakanin zuciyar bawa da ita zuciyar ibnu abbas yake cewa yahulu baina qalbil mu'mini wa bainal ma'siyah Allah yana hana zuciyar mu'mini ta je ga saban Allah duk wannan suna nuni zuwa ga abinda Allah yake mabayi na kiyaye su kala biyu ne kamar da malamai suka ambata kiyaye musu dukkanin su maslahar rayuwar duniya da dukiyar su da sauran abin da ke da alaka da rayuwar duniya na biyu kuma wanda shine mafi muhimmanci Allah ya kiyaye mabawa ainihin wato imaninsa wannan fa bai nufin Allah ba zai jarabci bawa ba Allah na da hanyoyin shi na jarabtawa ya jarabce ka da wani abu din daga cikin ababan da a bisa wannan bayanin da malamai suke yi to za a sa ran cewa Allah zai kiyaye maka ma'ana kana ibada kana bin Allah sai kuma Allah ya jarabce ka da wani abu a jikinka ko ya jarabce ka da wani abu da ya shafi imaninka to wannan jaraba ce daga Allah tunda ta annabawa Allah ya musu ba mu da shakka akan annabawa suna kiyayewa Allah abin da ya ce a kiyaye masa amma jibu jarba da yawa annabi ayyuba al-imam tabarani ya rawaito hadisi akan cewa annabi ayyuba shekarar sa 12 bai da lafiyar nan wanda yake cewa anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa azab wa ayyuba ibna da rabbahu yake kirayan Allah ubangijin sa yace shedan ya shafe ni da azaba to wannan azaba da radadin ciwo shekara 12 yana yi ka kwatanta wa ana shekara 12 jama'a a cikin waye taba yin ciwo ai shekara 12 yana yi a cikin waye taba yin jinyar mara lafiya shekara 12 ba karamin lokaci bane ba yanzu shekara 12 daga yanzu muke magana ana maganan kamar fa 2010 zuwa yanzu ke kwatanta zuwa 2010 zuwa yanzu tsawon wannan lokaci to haka yi wannan famai yana rashin lafiya Allah na iya jarabta shi da wannan Allah na iya jarabtar ka da rashin haihuwa ya jarabci annabawa da haka Allah na iya jarabtar ka da wasu ƴaƴa marasa kirki Allah ya jarabci annabawa da haka Allah na iya jarabtar ka da wasu mata marasa daraja duka Allah ya yi wa annabawa wannan jarabawa sannan kuma Allah na iya jarabtar ka ma a cikin imanin naka wani abu ya yazo cikin imaninka ko wata shubha kamar da ta annabawa Allah yake cewa wa ma arsalna min nabiyyin illa idza tamanna min rasuli aw nabiyyin illa idza tamanna alqashaytanu fi umniyati shaytan sai yayi kokarin ya shigo da wata shubha cikin abin da yake wa annaba ma wahayi saboda Allah na iya jarabta ka kowace fuska shi sa abin da yake so ka nemi kamar da annabi yake cewa wasallallahu alafiya ka nemi Allah ya baka lafiya lafiyar jiki lafiyar imani lafiyar rayuwa lafiyar mutuwa lafiya akan komai wasallallahu alafiya Allah ya tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa idza sa'alta idan zaka roki wani idan zaka roki wani abu fas'alillaha to ka roki Allah Allah yana jin ka yana ganin ka a duk inda yake inni ma kuma asma'u wa ara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayyidina abubakar ma zannuka bisnainillahu salifuhuma me kake tsammani da biyu nan wadanda Allah shine na ukun su wato in huma fil ghari kenan idza yaqulu li sahibi la tahzan Allah yana ko ina da ilimin sa ya daidaita al'arshin sa da ainihin zatin sa sannan Allah ya san dukkanin abin da bayi suke ciki Allah kuma shike bada arziki daka duk abin da zaka roka ya kai bawa ka roka a wajen Allah tare da cewa akwai abubuwan da ya halatta ka roka a gunwani idan mutumin yana wurin kuma zai iya taimaka maka da abin babu laifi dan ka roke ta insha Allah wani mai komun takalmina mai komun mukullina da Allah ba nur wannan isha wannan babu laifi amma addu'a ake nufi anan roƙon wani abu wanda Allah ne yake yi wa haramun ne ka roki wani Allah idan zaka roka ka roki Allah shi yake yi wa idza ta'anta in zaka nemi wani abin taimako fasta'in billah ka nemi taimakon Allah wa alam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka sani annal ummata dukkanin duniya law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in da ake za su hadu gaba daya akan su amfane ka da wani abu la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak ba su yi amfana ka da komai sai abinda Allah ya rubuta maka walaw ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk da za su hadu akan cutar da kai da wani abu ba za su cutar da kai da komai ba sai abinda Allah ya kaddara maka ma'ana duk wani amfani ko cutarwa da kaga ya same ka game da lafiyarka ko dukiyarka ko sana'arka ko rayuwarka ko iyalanka ko wajen aikinka dama sai da Allah ya rubuta wannan abin da ya same ka sannan ya same ka su waɗanda suka zama sanadiyya ta mubasharantar abin ya same ka iya matsayin su kenan su sababi ne kawai amma kaddara ce daga Allah tuntuni sai ya same ka da haka kai imani da Allah abin da ya same ka idan alkhairi ne ka fara godewa Allah tukunna kafin ka godewa idan wani abu ne wanda ba alkhairi ba kai imani da cewa kaddara ce da Allah ya riga ya rubuta maka shi zai same ka ba wai wani ne yake da karfin yayi haka ba haka nan abin cutarwa idan ya same ka to daga Allah ne ya kaddara shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace rufi'atil aqlamu wa jaffati su an riga an nade takaddu an cire an dauke alkaluman kuma takaddun sun riga sun bushe malai sake kawo riwaya daga Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su cewa a wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kana cikin ainihin wato wadata to ka dinga tuna Allah shine Allah zai tuna ka idan ka shiga cikin kunci Allah yana cewa innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a a idan dan adam yana da wannan dabi'a idan alkhairi ya same shi to sai ya hana kowa sai ya manta Allah idan sharri ya same shi to kuma sai ya zama yana da gazawa da yawan ambato mun ambaci hadisi a bayan da ku yi tunawa wanda Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam da labarin cewa akwai mala'iku waɗanda suke yin amin idan ana addu'a idan bawa yana ta addu'a yana ta addu'a yana shiga cikin kunci da yayi addu'a sai suce ah to ai wannan muryar mun santa dama tun yana cikin wadata mun gane wannan murya kullun yana cikin roƙon Allah da godiya ga Allah da haka sai su ci gaba da tayar cewa ya Allah ka amsa ma bawanka ya kasance ko da yake cikin wadata bai manta ka ba haka ma da ya shiga cikin wahala bai manta ka ba shi kuma bawa wanda sanda yake cikin wahala baya tuna Allah a sai mala'iku idan suka ji muryar sanda yake cikin wahala sai su ce hadha sautun ghayru ma'ruf wannan murya ba mu santa ba mu saba jin ta da haka banza Allah karka amsa wannan wannan yana cikin az-zuhd na ibnu abi asim daga salman al-farisi mawqufan alayhi inda malamai suna bashi hukuncin marfu ma'ana tunda baka roƙon Allah sanda kake cikin wadata to ba san muryar ka ba a sama mala'iku ba san muryar ka kamar da ka san masallaci da ka saba yin sallah ai ka san muryar ladani da limam da baka taho an fara sallah asubahi ka jiyo wata murya da baka sani ba dole baka yi tambaya yau kuma ko mun yi bako ne ko ba haka bane saboda ba a saba jin muryar ba kowa zai ce yau dai mun yi bako ne ana zuwa ku za a ga ilidin lalle abokin liman ne ya zo daga wani gari sai ya bashi ɗani ko to haka mala'iku sun san muryar duk wanda yake roƙon Allah yau da gobe su ne suke kai saƙon sun sani suna jin murya baƙuwa tana ta wato alhini da neman agaji sai su ce hadha sautun ghairi ma'rufin wannan murya ce ba mu santa ba dan haka sai yau da ya shiga cikin kunci sannan yake roƙon Allah wancan kuma dama aka ce idza kana al'abdu da'an bawa mai kyawar roƙon Allah shine su riga sun san shi shi ko wannan baruwan shi da Allah yana cikin wadata zaka ji har mutane jama'a saboda ganganci sai ka zuci yana cewa ai ni alhamdulillah Allah ya mun komai wallahi wato ya riga ya gamsu da iya abin da yake ciki sai ma wannan ganganci ne ba shin ka ganka tsallaken siradi ne kai dinga cewa dai alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala ni'mati amma ni'ima mafi girma da kake nema shine tsira ranar lahira karka rudi da ni'imar duniya wacce mai gushewa ce wanda ita kanta ma a cikin ni'imar akwai wahala akwai kunci a cikin ta kamar da ainihin Allah yake ta innal khuliqal insanu abun nan wal asr innal insana lafi khusr dan adam yana cikin hasara da tabewa Allah ya zika malam Jafar Mahmud Adam yake cewa ka lissafa ka gani duk wadatar da kake ciki a cikin awa 24 ka taba zama baka shiga cikin wata damuwa ba saboda kana da wadata babu wata damuwa ba a cuce ka ba a shagon ka ko a sana'ar ka ko nuna kake bin bashi ya kibiya ko ma'aikata su kin abin da ya kamata ko haka nan iyalai su bata maka rai a cikin gida ko damuwa da kunci da tsoron wata asara da ta faru ko ta faru 24 hours kawai tare cewa fa dama baka ma samun kuɗin watakila sai ka cinye fiye da rabin rayuwarka idan Allah ya kaddara maka shekara 80 a duniya 70-65 ta yi kuɗin fa ba su zauna ba sai daga wuce 40 duk da ana ta faɗi tashi ne a je Lagos a je Port Harcourt a je Kwatano a je Dubai a shiga nan a fita can a saci na gwamnati a yi almundana a ci riba a yi rashin mutunci har ka samu sai da kauce 40 sannan suka fara taruwa ba haka bane daga nan kuma sai ka zama kamar bawansu kana ta tattalin su kana ta kokarin alkinta su kada su lalace san da zaka wuce 50-55 kana ganin alhamdulillah yanzu kam sun taru dan dai kawai rashin kirkin wasu ma'aikata da wannan ya wuce can wannan mota ta fada a nan nan a yi wani hatsari in Allah da waɗannan kuɗinan sun zauna an fara samu su da biliyan ko sai likita ce to karka ci gishiri karka sha siga karka ci kaza 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 duk abin da din ziyara ka ci sai ka kuma kai lokacin ba burgewa bane ka ce sai ka saka wasu manyan kaya kana ganin ai ka wuce lokacin ka tsale wa samari makaryata su ne masu saka manyan kaya da suka fi karban arzikin su sai kaga waɗannan manyan wayoyi ma baka da buƙatar su gidan da ka gina din ma ka kasa zama ka rayu a cikin shi saboda kullun kana kan hanya neman kuɗi nikin rigimar siyasa kana kotu ka kai karan wani wani ya kai karanka kana office baka shigo gidan sai shaɗin dare gidan da ka gina din baka iya morarsa asusubayi kafin a gama sallar asuba ka fice direbanka a zauren gidanka ma yake kwana saboda ka kuilanti kun kama hanya zaka je airport ko sai ka ga duk kudin baka ci more su yanzu ka fara gangarawa ana shekara biyu uku da an ji sai a ce koda ta lalace ko saifa ta lalace ko kafarka ta gurde baka jamus baka dubai baka alkahira neman magani kudin da kake ta nema din da wahala sun zama na shan magani ko kuma Allah ya jirce ka da wasu yaya marasa kirki ka ji kana jin ma tsoron su kana ganin kamar kashe ka zasu sun kosa ka mutu su kudin to kaga dan haka ne da wannan abin da mutane suke ganin shine dadi ba shi bane dadi shi dai kawai dadin shi kana ba sauran mutane tsoro kana ba su sha'awa kana intimidating din su suna cewa oh ya laitana misla ma utiya fulan innahu la zuhadin azim sai yu azabar da kake ciki dafo da suke ciki ko mun fahimci wannan jama'a duk wani matsayi da mutum yake nema yana kaiwa kan shi sai ga ka ashe ba wata miza ce ta musamman ba idan duk saurayin da bai da aure gani yake wanda ya aure ya more shi ya huta shi kuma wanda ya aure kwaya daya idan yake ba ku da hankali wallahi ba ku san wahala aure ba ya dai hakura kawai saboda ya san ba yadda iya sai haka an riga an auri juna har an haihu hudu yayi iya yi ko ya ce kuma da baya ya riga ya kwana ciki ba ba haka bane yawa wanda yake misali yanzu bai yi boko mai jirgi ba da an cewa na farfesa ne ko dakta sai ga sha'awa yake ba shi shi kuma wanda dakta ko farfesa yana ganin to me a cikin wannan abu bai ganin komai a ciki to haka rayuwa take Allah ya yi dan adam mu kullun kowa abin ɗaya yake kallo kuma da ba a haka ko to rayuwa ba ta ci gaba ba wannan ƙamuwa din yana da amfanin sa wannan ambition din zai sake ta kallon wani abu zai sake ta ci gaba da yin kwazo amma da ce kowa ya zama contented da abin da yake to sai a koma kowa kawai a ta bacci sai duniya ta lalace almuhimu shine ka nemi tsira a lahira kullum wabtagi fima atakallahu ad-dar al-akhir abinda Allah ya baka na arziki ko dukiya ko ilimi ko shugabanci duk abinda Allah ya baka yi kokari kai amfani da shi dan gyara lahirarka dan ita ce take da tabbas kuma musamman a wannan zamanin jama'a da aka wayi gari mutanen da suke da arziki ya kamata su san wannan su kalla da kyau a da idan mutun ya muke babbashi da yaya da dangi da yan uwa za a ci sai an biya bashi saboda an yi amanna da cewa in ba a biya ba kwanciyar kabari ba za ta yi ba an yi imanin har yanzu akwai wannan imanin amma yanzu ba a wannan tausayin sai mutum ya muke babbashi sai yayin shi ci biyan wannan bashi wai su za a karan musu da gado sun manta cewa ayyar ta halasta musu cin wannan gadon sai ta ambaci bashin min ba'di wasiyatin tusuna biha audai sai an cire wannan bashin tukunna sannan ya halasta su ci gadon to bashi ma bakin wanda wani a cikin yayin ya sani wani shine ya rubuta takardar amma za su kibiya wa ubansu bashi wai dan kada gadon su ya ragu to ina kuma ga wai su ce bari su cire wani abu su yi maka waƙafi su sa maka shi a taskar lahira babu wanda zai maka wannan taimako kai kanka ba idan ka san kana da kuɗi kai ko baka da kuɗi ma ka cire wani abu kai kanka abin da zaka amfani da shi a lahira Allah ya tsare mu mallam yace babu azmi ajri da'awati ila Allah babin da ke bayani akan girman ladan kira zuwa ga Allah kira zuwa ga Allah wa'azi da karantarwa yana da girman lada an sahal ibn sa'd an annabi sallallahu alaihi wasallam qala mallam yace an sahal ibn sa'd daga sahal ibn sa'd ibn malik ibn khalid al-khazraj sahabi ne daga cikin mashhuran sahabbai hasari ma a tarihance ana cewa shine karshen sahabin da ya rasu a garin Madina ya rasu bisa magana mafi shahara a shekara ta 91 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya babban sahabi ne mashuhuri shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi na rantse muku da Allah la'an yahdi Allahu bihudaka rajulan wahidan, Allah ya shiryatar da wani mutum kwaya daya ta hanyar shiryar da kake akai, khairul laka min humrin ni'am, wannan an'am wannan yafi maka alkhairi fiye da jajayen raƙuma. Wannan hadisi kamar da malam yayi babi akan sa, yana nuna falalar yada ilimi da falalar isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana cikin sunan Imam Abu Dawud. Wato duk wanda ya san ilimi kuma yake da imkaniya ta isar da shi, to isar da shi din yana bashi babban lada idan Allah ya shiryatar da wani ta hanyar abin da kake karantawa na ilimi. Sawa'un yana kan wata bata ya gane shari'a, ko wani abu da bai sani ba a cikin shari'ar ya fahimce shi, ko kuma gaba ɗaya ma a wajen musulunci yake, saboda wa'azi da kai masa sai ya yadda ya bi gaskiya, ko yana kan wata bid'a ko wata ainihin wato shubha, sai Allah ya fahimtar da shi ta hanyar wa'azi da kai, babu shakka za ka samu babban lada, domin dukkan aikin alkhairi da yayi kana da lada. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa lada a cikin wannan al'umma, domin daga kan mutumin da ya musulunta na farko sayyidina Khadija ko sayyidina Abubakarin ko sayyidina Ali bisa sabanin maganganun da malamai suke yi, har zuwa ƙarshen musulmi da za a haifa ko ya musulunta a wannan al'umma a ƙarshen duniya, to duk wani aikin alkhairi da kai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da lada irin ladanka, ba tare da an rage wannan ladan ba. Haka duk wani malami da ya karantar da al'umma, dukkanin karantarwarsa yana samu wannan ladan. Haka duk wani mutum da ya amfani da dukiyarsa wajen yada karantarwa musulunci, wajen ainihin samar da yadda za a yi a yada addinin, kamar waɗannan hanyoyi na zamani na yada ilimomi, rubuce-rubuce, buga littattafai, kafafen sadarwa na zamani, ko yada su a gidajen rediyo da talabijin da makamantansu. Duk wanda ya shiga cikin wannan harka, ita ce niyyarsa, yana samun lada mai yawa saboda yada shari'a da yake. Haka kenan, wannan aiki ne ba kankani ba, wanda kuma ya kamata al'umma su ba da gaskiya wajen ainihin yinsa, saboda alkhairin da ke cikinsa. Allah ka samu dace. Malam ya ce bab nuqsa a ziyaratul imani wa nuqsanu, karuwar imani da raguwarsa. Imani yakan karu kuma ya ragu. An Abdullahi ibn Amr ibn al-As qala, daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As, Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yake cewa, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khalaq fas'alu Allah an yujaddida al-imana fi qulubikum. Allahu akbar. Wannan hadisi al-Imam al-Hakim ya ruwaito shi, haka nan al-Imam at-Tabarani, Sheikh al-Albani Muhammad Nasir Dini ya inganta shi a cikin as-sahiha a lamba hadisi na 1582. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a takaice shine, innal imana, lalle shi imani, la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, yana ainihin wato yana kodewa, fi jawfi ahadikum, a cikin cikin dan uwanku, kama yakhlaqu thawbul khalaq, kaman yanda tsohon tufafi yake kodewa, fas'alu Allah, Annabi ya ce ku dinga roƙon Allah, an yujaddida al-imana fi qulubikum, Allah ya sabunta muku imani a zakatanku. Allahu akbar. Wannan kwatance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwatance ne da yadda imani yake. Ka dauka kamar yadda ake yin sabon gida, a gina sabon gida a mishi dukkanin abin da ake yi sabon gida, ko ina a fenti, a sisile, ai fitting din komai. Wannan gidan idan aka bar shi bayan shekara 5, shekara 10, 15, 20, wahalun majarra, sai ga ya zama mene, ya zama tsoho, ya lalace, ya sukurkuce, ya zama kamar ba shi ba. Amma idan da za a dinga mishi tarmim, ana maintaining dinsa kowane lokaci bayan lokaci, ana rehabilitation, ana renovation, ana gyara fenti, inda kan famfo ya lalace a cire a canza wani, inda ainihin wato bulo ya fashe a cire a canza wani, a canza glove, a canza kaza, kamar yadda ake yi a wasu wurare. Idan da ka san wani babban office muhimmi na gwamnati, ko wata ma'aikata, ko wata makaranta dake samun kulawa irin wannan, za ka ga ta gyaru koyaushe. Za ka ga fiye da shekara 30 ko 40 tana nan a sabuwata, wannan office na nan a matsayin sabon shi. Amma idan ka lera asibiti namu na talakawa, ko masallaci namu na talakawa, ko gidaje, ko rumfuna, ko kasuwanni, ko hanyoyi, ko duk inda talakawa muke ba mu damu ba, ko kuma ba mu da arzikin gyarawa, ya kake gani ya zama? Daga gida ya lalace, ya sukurkuce, yana ta yoyo, yana zuba, silin ya fadi, sari ya ci katako, tiles din ma da ake sawa na 'yan gayu ya fara faduwa, kunkuniya ta yi baki da saman kitchen din gidan. Ba haka bane? To haka imani yake yi idan an yauka kashi kaman wancan gida da ake mince. Idan kuma an yi sakaci da shi an bashi kaman wannan gida da aka bashi gayi nan babu maintenance, ya lalace, ya zama yayi duhu, yayi dukun-dukun. Sai ka kasa shiga toilet, yanda ka san toilet din hostel mala. Wari kana jiyo shi daga kofar gidan. Wani yayi tsutsa, yayi mai sunan su kyankyasai, suna yawo kamar ana zanga-zanga ta Asia. To haka imani yake. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatance da tufafi wanda kake siyo shi sabo mai kyau mai daraja, ka tsinka shi kana jin daɗin sanya shi, kana jin annashuwar sanya shi. Amma yau da gobe ana wankewa, ana sake sawa yana datti, ana wankewa, ana sake sawa yana datti, har sai ya tsufa. Zanen jikin shi ya kode, a daina ganin zanen. Hasken shi ya disashe, a daina ganin hasken. Kwarjinin sa ya lalace, a daina ganin kwarjinin sa. Idan da ka sai ya dace naira 888, naira 3000, yanzu ka ce a siya naira 100 sai ki siya. Wata rana sai ma dai kawai mataka ta mai da shi tsumma ana share daki. To wannan shine kwatancen mutumin da yake da imani amma kullun yake dirmusa imanin a cikin zunubi. Yau ya tuba gobe ya kare, yau ya tuba gobe ya kare, har imanin nashi ya kode haka gaba kida. Da haka imani yana kodewa ne, malamai suka ce ta sababin abubuwa dayan uku. Farko dai bi sababil ma'asi, zunubai. Na biyu da kuma al-futur fil ibada, sanyin jiki, rashin karsashi, rashin kwazo wajen yin ibada. Da ka saba sallar dare yanzu ba ka yi, ka saba karanta alqur'ani kullun safiya yanzu ba ka yi, ka saba azkar yanzu ba ka yi, sadaka yanzu ba ka yi, ka saba azumin nafila, litinin da alhamis, ayyamul bidi, azumin annabi dauda, wane da wane ne, yanzu kullun ci abinci kake. Sai kaga imanin ka ya rubu, kai ma zaka ji baka jin wannan dandanan imanin a zuciyarka, kana jin kullun ka lalace, kullun kana komawa baya, kana zaka ga gaskiyarka ta ragu, abin nan damuwarka game da addini ta ragu, himmarka game da ayyukan addini sun ragu. Na gaba sai kuma al-inbimasu fil shahawati wal mubahati, jirmusa kai a cikin ababen sha'awa da ababen halacci. Ka dirmusa ga baki daya, baka da aiki in ban da biye mahalas. Tattalinka ciki da baye, inji Aliyu Mangi, wato cikinka da al'auraka kawai shine abin da ka damu da su. Cin nama, cin farfesu, shan miya mai daɗi, shan ruwan zaki, sanya sutura mai kyau, hawa abin hawa, auren mata da takama da duniya kawai shine damuwarka. Da abin da suka halasta na kasuwanci, abin da suka halasta na noma da kiwo da makamantansu, ya zama ka shagaltu da su, baka damu da lahira ba. Duniyarka kawai kake ci da tsinke, ko da baka aikata abin da yake haramu. Akwai da mutumin da bai zina, bai shan giya, bai sata, bai cata, ba ruwan shi, amma kuma bai damu da sallar jami'i ba, bai damu da yin azumin nafila ba. Me yake yi kawai? Neman abinci, kamar da muke cewa aiki shi kenan, aikin gwamnati ko kasuwa ko noma ko kiwo ko sana'a, ba yi da wata damuwa wadda wuce wannan. A samu a ci, a saiwa iyalai abin da suke bukata, a biya kuɗin nefa, a sa mai a mota, a sa mai a generator, a kalli TV, in waya ta lalace a ce sabuwa, in sallah tayi a yanka dabbobi, abinda kai da mushke rayuwar duniya kawai. Sayyidina Umar dan Khattab, kamar da yake cikin kitabu Zuhud, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, wata rana ya shiga gidan Abdullahi dan Umar, sai ga Abdullahi an siyo mishi nama, kamar a ce an ji an siyo maka tsire ko kaza. A wannan ai halas ne ko da kudinka na halas kawai kana ci dan ka mai da kudayin bakinka ko kuma dan ka saba shine ma abincinka da kake ci. Sai wanda yace wannan fa, sai yace wallahi ranka ya dade, na dan ji kudayi ne nake so na mai da mayan bakina. Umar yace tabbita, yace kafa bil mar'i israfan an ya'kula kullama yashtahi aw kullama ishtahal insanu shay'an akalahu. Yace ya ishe ka albazaranci a ce duk abin da ranka ya sha'awa sai ka ci. Ce wato yanzu duk abin da kai sha'awa sai ka ci, wannan ai kashe zuciya ne, in ji Umar. Ce duk abin da ranka yake so baka hana ranka abin da yake so na halal sai ka ci. Baba, an ce na haramun bane, amma dai in kana son ya zama wato zuciyarka ta allaku da lahira, to sai ka rage mata ta'allaquwa da jin dadin duniya. Shine ma'anar aksiru min zikiri hadimin lazzati, ka yawaita tuna mutuwa mai yanke jin dadin duniya. Kalla Abdurrahman dan Auf yayi azumi, attajiri ne, aka kawo ainihin wato irin buɗe baki da ka sani na attajirai, da ya kalla maimakon kawai ya fara jan hannu riga ya ɗauko cokali da wuka da fork da wane ne ya ci gaba da zuba yana ci ko, sai ya tuna ƴan uwan shi muhajiruna da suka mutu ba su samu komai na duniya ba, ya bashi da kuka yace na tara musaf, na tuna wani yace ina tsoron kai zama arziki mun lahira ne mu ake ba mu anan duniya ira abin da yake wa arna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da sayyidina Abubakar da Umar suka fito yunwa har ba sa gani sosai, suka je gonar wani bawan Allah ya basu baya nan ma, suka ce mata ko mu jira shi, ta ce to ku dan jira shi, suka samu inuwa suka dan zauna. Yana zuwa yaje ya da tsononan da biro, yana da wata akuya yayi maza ya yanka ta, aka yi maza aka fede ta aka yi balangunta, ya kawo musu ruwa daga wata rijiya mai sanyi, wannan fa sun ji yunwa ne fiye da wuni guda ba su ci komai ba. Manzo Allah sai sallama da suka ci sai ya fara tunawa, yace thumma la tus'alunna yawma idin adin nayi, yace wallahi ba sai an tambaye mu akan wannan ni'ima wannan kyauta fa da aka baka. Gaji salafiya na gaskiya ke, ma'ana duk abin da kake gadin da kana lahira ko mun gani, kar ka zama bawon duniya ita kawai kake tunawa. To shine cewa imani yana dashewa ya lalace ya sukurkuce idan ba ai alkinta shi ba, kamar yadda tifa take lalacewa. Wannan yake nuni zuwa ga cewa ashe kamar yadda tifa ka mai kyau kake kokarin nisanta ta daga datti, daga kazanta, daga najasa, to haka ya kamata ka dinga alkinta imaninka. Ya daga cikin wajihin kwatancen ka dinga kula da imaninka, kana guje maganganu da ayyuka da wuraren da za su iya shafan imaninka. Ya zama imaninka abu ne da kake dauka da muhimmanci, kamar yadda Wahid Bali yake cewa mutum musulmi bai mallaki wani abu mai daraja kamar imaninsa, babu abin da ka mallaka kamar wannan. Malam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum, dan haka ku dinga roƙon Allah, Allah ya sabunta maka imaninka a zuciya. Ya zama daga cikin abinda zaka dinga addu'a, Allahumma jaddid al-iman fi qulubina, Allahumma jaddid al-iman fi qulubina, yana da kyau ka yawaita wannan addu'a, ya Allah ka sabunta mini iman da ke cikin zuciyata. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala ta'ati, ita ma wannan ma'ana take bayarwa, ya Allah mai juya zakata ka tabbatar da zuciyata akan da'arka. Sayyidina Aisha ta ce mishi me yasa kake yawaita wannan addu'a, sai yace saboda zakatan bayi suna tsakankanin yatsu guda biyu na Allah, yuqallibuha haythu yasha'u, Allah yana da damar ya juya zuciyarka yadda ya ga dama. Allah ka tabbatar da mu akan imani da takwa ya Allah. Qala az-Zahabi, malam yace Zahabi yace riwatuhu thiqatu, masu ainihin wato a ruwaito wannan a hadisi amintattu ne. To menene abubuwan da za su kiyaye maka imaninka? malamai su yi kokarin su fitar da maganganu akan abubuwan da ke kiyaye imani. Mun dai ji guda uku can masu lalata imani: zunubai, sakaci da ibada, da kuma shagaltuwa da abubuwan sha'awa da halas na duniya ba tare da kusantar Allah ba. Da gaskiya abin da za su sa ka dinga alkinta imaninka akwai ayyuka nagari. Ayyuka nagari wato ayyukan wajibi da farillai da musabbansu, sannan ayyukan da'a, ababen da Allah ya ce ayi gaskiya kai gaskiya, rukun amana kai rukun amana, tausayi kai tausayi, biyayya iyaye kai, sune da'a. Sannan kuma wato ayyuka na tadawi, azumin nafila, sadaka ta nafila da makamantansu, da dukkanin ayyuka alhasanat. Sannan tuba da istighfari. Tuba ma'ana yin nadama akan zunuban a cikin zuciyarka, istighfari kuma furtawa daga baki har zuci cewa Allah na tuba ka yafe ni. Yawaita karatun Alkur'ani da tadabburinsa da aiki da ma'anoninsa da gaskata labaransa da kuma ainihin addu'a kamar wacce da muka ji a baya, suma suna taimakawa wajen raye zuciya da kare ta daga sharrin ainihin wato lalacewa imani. Sannan sadaka, sadaka da ake cewa maganin musiba, sadaka ga mabukata, kyauta, ayyuka na alkhairi. Sannan har ila yau neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar duk wani aikin da ake neman kusanci zuwa ga Allah, kuma Allah yana cewa walladina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwa, duk wanda suka nemi shiriya ga Allah, Allah zai ba su shiriya, sannan kuma Allah ya kara musu imani. Sannan lazimtan majlisai na ambatan Allah, inda ake karatun Alkur'ani da zuma majalisar zikir, inda ake karatun Alkur'ani ake karatun tauhidi, ake karatun ainihin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ake karanta da tarbiyya ta musulunci, ka lazimci irin wannan majalis. Sannan daga cikin malamai suka ce akwai muhasabatun nafsi, yi wa kai karatun tanazu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kamar da ake cewa yi kokari ka dinga wa kanka lissafi kafin ai maka, ka dinga kallon yanzu a ina nake, ina kan tafarki madaidaici ko na zame, in na zame ya za a yi na dawo, idan ina kan tafarki madaidaici ya za a yi na ci gaba a kai shi. Ba ana ka gaya wa kanka gaskiya kafin wani ya gaya maka, kai wa kanka karatun tanazu kafin wani ya maka. Sannan kuma at-tafakkur fi ayatillah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar, ka dinga kallon waɗannan ayoyi da Allah ya na dare da wuni, na rana da wata, da damuna da rani, na jujjuyawan al'amari, wannan shi saka ga girman Allah ka ci gaba da bauta mishi. Sannan har ila yau kuma abinda muka ambata a dazu shine yawaita ambatan mutuwa, zikrul maut, al-iktharu min zikril maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akthiru min zikri hadimil lazati, ku yawaita tunan mutuwa ne yanke jin dadin duniya. A sanadiyar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da na hana ku ziyarar makabarta, amma yanzu na ba ku dama ku dinga ziyararta domin tana tuna muku lahira. An ruwaito daga sahabi Abu Dardai, Allah ya kara masa yarda, yana cewa inna min fiqhil mar'i an yata'ahada imanu wa ma naqasa minhu, yana daga cikin alamar mutum yana da hankali ya dinga alkinta imaninsa, yana kokarin dawo da abin da yana kasa na imani. Kamar da kake alkinta jarinka na kasuwa, kana kokarin ka dawo da abin da kai asaran ciki. Wannan arwato shi daga Sahabi Abu Darda. Al-Imam Ibn Al-Qayyim a littafinsa Alamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin yayi sharhi akan wannan magana, sharhi mai tsayi a mujalladinta na farko, a inda yake magana akan karuwa da raguwar imani. Dan haka jama'a, sai mu kula da wannan, mu yi kokari mu gyara saboda mu samu mu tsira insha Allah. Ina ganin saboda lokaci da ya kure, bari mu tsaya anan insha Allah, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.